إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 15 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 27 ga watan february shekara miladiya ta 2021 wannan shine cassette na 5 cikin jerin kasusun karatun littafin usulus sunna wallafar al imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani rahmatullahi alayhi al-imam Ahmad ya rasu ne shekara ta 241 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi takaitaccen bayani ne game da usul na aqida ta ahlus sunna a bisa tafarkin magabata wato tafarkin annabi sallallahu alayhi wasallama da sahabbansa da na bayan su Allah ubangije ya kara musu yarda baki daya zamu tashi inda malam yake cewa wal imanu أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن واتويتي والإيمان هكذا نجينا لدتكين أصول نعال السنة ودن دوان دي كرتشي مصبايا تكين أهل السنة أكوي أن المسيح الدجال خارج أكوي تنبتا لتشوى dujal zai fito maktubun baina ainihi kafir an rubuta a tsakankanin idanun shi guda biyu cewa kafiri ne shi wal ahadith allati ja'at fihi hadithan da suka zo game da wannan magana hadisai ne wadanda suke malam yace wato ayi imani da su wal imanu bi anna zalika ka'im kuma ayi imani da cewa wannan al'amari ne mai faruwa har ila yau wannan qadiyya tana daga cikin masail na gaibu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin kuma wajibi ne ga musulmi yayi imani da su a bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata ba tare da ta'wili ko wani ainihin wato murdiya ba an aka kalli hadisan adungule hadisan dajjal su ma hadisai ne mutawatirai wanda suke nuni zuwa ga cewa dan adam ne cikin mutane sannan yana da idan shi na dama ya lalace a awari ne sannan kuma zai fitintuna al'umma da yawa idan ya zo har da waɗanda suka rigaya suka mutu da na rayi zai fitintunu za a fitinu da shi ba dan kankani ba daga cikin hadisai waɗanda suka zo a game da ainihin wato qadiyya ta dajjal zaka ga al-imamu ibnu kathirin ya kwararo da dama daga cikin su a ƙarshen littafin shi na al-bidayatu wan nihaya sannan shi sa aka umurci musulmi akan cewa lalle kullun ya dinga neman tsari daga dujal a sallah a cikin tahiyya a cikin addu'a da ake yi bayan tahiyya da salati Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min al ma'sam wal maghrib da lafuza kwatan kwacin wadannan sannan da kuma karanta farkon suratul kahf wato farkon suratul kahfi subhana alhamdulillahi allazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaza aya 10 ta farko wannan tana taimakawa wajen samun kariya daga fitinar dujal Allah ubangiji ya tsare sannan kuma har ila yau wato ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa dujal din idan ya fito zai kewaye duniya gabaki daya babu inda ba zai shiga ba in banda Makka da Madina nan ma zai je ya tsaya a bakin gari ya kada gangashi ta bata waɗanda suke mutanen shi a ciki su fito su bi shi Allah ka tsare wa anna Isa ibn Maryama alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi babi Lud sannan kuma wajibi ne ga musulmi yayi imani da cewa Isa dan Maryamu alaihi salam zai sauko daga sama fa yaqtuluhu ya kashi dujal bi babi luddin a wani wuri wanda yake ce babu ludd sunan garin har yanzu haka yake yanzu garin yana cikin kasar Falastin ko kuma ka ce cikin kwatacciyar kasar Falastinu wanda Yahudawa suka kwace kamar kilomita 15 a kudu maso gabashin birnin Tel Aviv. Wannan haka ya tabbata cewa dujal Annabi Isa alaihi salam da shi da mahadi da rundunar musulmai za su kashe shi a wannan waje kamar yadda yake a cikin riwayar al-Imam Abu Dawud. Riwayar Imam Muslim ita kuma ta bayyana inda Annabi Isa din zai sauko, cewa zai sauko a wajen indal manaratil bayda sharqai Dimashq, a wajen wata wato manara kamar kace hasumiya fara wanda ke gabashin birnin Dimashq. Haka yake cikin dogon hadisin da ke cikin sunan Sahih Muslim a cikin Kitabul Fitan. Har ila wasu ma hadisan dawowa Annabi Isa hadisai ne mutawatirai wanda suka zo ta ko ina ta wurare daban-daban baya ga ayoyin Al-Qur'ani waɗanda ainihin wato suke nuni zuwa ga haka. Fadin Allah wa qauluhum inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhum ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Sai Allah ya ce wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida, kamar yadda waɗannan ayoyi suke cikin suratul nisa. Allah ya ce, Allah ya bada labarin cewa Yahudawa suna cewa daga cikin munanan aikin Yahudawa akwai faɗin su suke cewa inna qatalna al-masiha ibn maryama, mu mun kashe Isa al-masihu Isa ibn maryama, mun kashe Isa al-masihu dan maryam. Hadda izgiri suna cewa manzan Allah din. Allah ya ce ƙarya suke yi, wa ma qataluhu basu kashe shi ba, wa ma salabuhu basu kere shi ba, walakin shubbiha lahu, sai dai an misalta musu shi. Allah ya ɗauke shi ya sanya wa wani mutum irin surarsa. Allah ya ce wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, waɗanda suka yi saɓani game da shi suna da shakka game da al'amarinsa. Allah ya ce malahum min ilmin, malahum bihi min ilmin, ba su da ilimi game da al'amarinsa illa ittiba'a dhann, sai bin zace-zace. Wa ma qataluhu yaqina, da dai ba su kashe shi ba bisa asalin yaqini. Allah ya ce bal rafa'ahu Allahu ilayhi, sai dai Allah ya ɗauke shi ya mai da shi sama. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje Isra'il ya gan shi, Allah ya ɗauke shi ya mai da shi sama. Allah ya ce wa kana Allahu azizan hakima, sai Allah ya ci gaba da cewa wa in min ahli kitabi, kuma wallahi babu wani daga cikin ahli kitabi illa la yu'minanna bihi, wallahi sai yayi imani da shi qabla mautihi, gabanin mutuwar shi. Malamai suka fassara wannan wajen da cewa abinda wuri yake nufi shi ne duk wani Kirista idan ya zo mutuwa to a makare zai gane cewa lalle Isa ba dan Allah bane, Isa bawan Allah ne, amma ya makara. Fassara ɗayan kuma ita ce duk wani ahlul kitabi wanda ya riski dawowar Annabi Isa to zai yi imani da shi qabla mautihi, kafin Annabi Isa ya mutu. Annabi Isa bai mutu ba, zai dawo. Kuma in ya dawo, duka ahlul kitabi da suka riski dawowar shi za su dawo su tuba su imani shi, don ba zai anshi jizya ba, ba zai anshi wani uzuri ba, dole sai dai kai imani. Shi ne abinda Allah yake ba da labari, la yu'minanna bihi qabla mauti, sai sun yi imani da shi kafin mutuwar shi Annabi Isa. To kan kenan zai dawo duniya ya ainihin cika aikin da Allah ya daura mishi na annabta. Wannan shi ne abinda ya tabbata a hadisai mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin kamar yadda muka ji inda za su haɗu da dujal su kashe shi, shine a babu Lut. Annabi ya bada labarin cewa mala'iku guda biyu su za su sauko da shi akan fuka-fukansu. Har Annabi yana cewa idan ba'a ra'asahu, idan ya girgiza kanshi sai a ga ruwa na zuba saboda zuffa na nisan tafiyar da suka yi da shi da wahalar da zai sha a cikin tafiyar. Hatta kalan kayan da ke jikin shi, sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za a gan shi da tufafi wanda suke an rina su da ainihin kalan za'afara. Dukkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisan detail suna saboda wannan karatu ne da ake a takeici shi sai ke ishara zuwa gare su babu lafi a karanta kwaya daya ko biyu alal misali hadisin da ke cikin sahih bukhari da muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallabi nafsi biyadi na rantsa da Allah wanda raina ke hannunsa la yanzilan lafikum isa ibn maryam na rantsa da Allah inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi Isa dan Maryamu sai ya sauka a cikin to daga wannan kuma me ya rage mutum ya shi annabi ne ya faɗi wannan alayhi salatu wassalam kuma ya inganta daga gare shi kuma har manzon Allah yana rantsuwa yace hakaman adilan zai sauka a cikin ku ya zama shugaba mai hukunci da adalci fa yaksiru saliba zai kakkarya cross sannan wa yaqtulu khinzira zai kashe aladu wa yad'u aljizyata zai canza dokar jizya Allah zai bashi izini ya canza doka babu karban jizya dole sai dai imani ko kuma a kashe mutum wa yafidul mal annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma dukiya za ta yawa a duniya hatta la yaqbaluhu ahad har za a ba mutum kyauta ko sadaka ko a mishi tayin wani kasuwanci yace baya so babu abin da zai yi da kudin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta takunu sajdatul wahida khairun min ad-dunya wa ma fiha sai ya zama sujuda kwaya ɗaya da mutum zai yi tafi mishi alheri fiye da duk abin da ke duniya mutane za su shiga cikin duniya yadda sallah za ta mutu gagare su wanda zai yi sujuda kwaya ɗaya zai samu lada wanda ya fiye mishi duk duniyar nan wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim to irinsu suna nan sun fi guda gari hadisai da suke bada labarin dawowa annabi Isa da abin da zai yi da inda zai shiga da inda zai fita da wannan kashewa da za su yi shi a dujal da yadda kuma wato ya jujuwa ma duk za su cika duniya su ta kawo barna a cikin doron duniya da kanki annabi Isa alaihi salam ya yi addu'a shi da mahadi Allah ya kashe su ga baki daya a wayi gari kuma sun cika gawokin sun cika duniya suna ta wari an rasa yadda za a yi a rayuwa a sake roƙonsa annabi Isa su roƙi Allah subhanahu wataala sai Allah ya aiko da wasu tsuntsaye manya-manya kamar jimunori su zo su cinye gawar Yajuju wa Majuju duk wannan yana a cikin hadisai ingantattu karanta littafin Al-Bidayatu wa Nihaya na Ibnu Kathir can ƙarshe Al-Nihaya da kuma littafin Al-Fitan na Al-Hanbal dan uwan Imam Ahmad ibn Hanbal da Hanbal ibn Ishaq da littafin haka Al-Fitan wa Ashratu Sa'a na ainihin wato Ibn Waddah da ɗayan na Abu Amr al-Dani duk sun kawo hadisan sannan karanta kitabul fitan wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim da zaka ga waɗannan hadisai da damu suna nan a cikin waɗannan littafai insha Allah dan haka annabi sai idan ya dawo zai kashe dujjal kamar yadda muka ji sannan kuma zai tsayawa da musulmai addinin su ya zama jagora gare su sannan zai sa a kakkarya cross duk inda aka ganshi na kirista da suke rataya a wuya da suke sakawa a gidajensu da cocinsu da makamantansu sannan zai ainihin wato kashe alhanzir ya hana su cin alhanzir ya ƙi karɓan jizya sai dai musulunci ko takobi a lokacin ne musulunci zai yaɗu a ko'ina kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yablughanna hadhal amru haisu tadlu'u shamsu ko haisu tasyasilu dawu shamsi a wata riwaya a wannan lokacin ne musulunci zai kai ko ina duk inda hasken rana ke zuwa to sai an samu musulmai a wajen wannan duka yana cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wurin saukar nashi kuma kamar yadda muka ji shine a cikin garin Dimashka ko birnin Dimashka na ƙasar Syria annabi ya ambata a cikin riwayar Muslim ga wurin da zai sauka kuma Qur'ani ya tabbatar da bai mutu ba wa ma qataluhu yaqina bai mutu ba daka batun ya isa inni mutawaffika kamar da muka tattauna a wani lokaci a baya at-tawaffi lafazin tawaffi yana iya daukar ma'anar mutuwa yana iya daukar ma'anar da ba mutuwa ba to anan tunda an samu nassoshi karara da suka tabbatar da ba mutuwa yayi ba lalle dole a karkatar da waccan fasara ta mutawaffi zuwa ga abin da ba mutuwa ba ko kuma ya zama mutuwar za ta zama daga baya to wannan da yace inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya abinda malamai suka fasara shi ne a lokacin da za a dage shi zuwa sama to sai aka zare ran shi zarewa na temporary saboda wahalar da ke cikin wannan tafiya kamar idan za a yi mutum tiyata za a yi mishi surgery likita yana iya zare ran shi temporary ya mishi anesthesia alakarsa ta gadan baya sai zama baya jin zafin abinda ake mishi saboda bala'in da ke cikin zafin a yanka mutum a cire kaza ba zai iya jura ganin shi ba dan adam ma ya gano wannan fasaha ko mun gani shi sa kuma a cikin hadisin labarin dawowar shi annabi ba da labarin cewa in ya iso duniya za a gan shi cikin yanayi kaza wanda daga cikin wannan yanayi malamai suka fasara cewa wahalar tafiyar dawowa daga sama ce ta sa shi shiga cikin wannan wahala cewa idza ba'a ra'sahu in ya girgiza kanshi haka sai a ga ruwa na zuba a kanshi zuffa ce ta wahalar tafiya haka malamai suka fasara to shine ma'anar inni mutawaffika an zare ran shi temporary wa rafi'uka ilayya kuma na dage ka zuwa gare ni ina fata mun gane ala ayi halin tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai dawo ku to zai dawo kuma bai dace ba bai halasta ba a saurari maganar wani kowane ne shi ka'idan bankara abinda annabi ya faɗa shine daidai ya dace da hankalinka bai dace ba to shine daidai ka fahimta baka fahimta ba shine daidai mu'tazila sune mutanen da suka fara ƙayyata wannan ainihin wato aqida suka fara kawo ta'awili da shigegi da faɗan magana irin ta gabatar da hankali akan dasu shi kuma a wannan zamanin da muke rayuwa aka samu kuma wasu al-mu'tazila al-judud sababbin mu'tazilawa zaka iya cewa irin neo mu'tazilite kenan ko sababbin mu'tazilawa suka sake raya wannan tunanin akwai su a cikin musulmai akwai su a cikin wanda ake cewa ahlus sunna ma akwai su kuma a cikin yan bid'a akwai su a cikin orientalist duka masu kokarin wato amfani da tsura hankalinsu wajen su ƙaryata waɗannan nasoshi na annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka annabi Isa zai dawo dan Maryamu haka nan Mahdi kuma za su zamani guda idan ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai rayu a duniya har yayi aure har ya haihu sannan daga baya kuma ya rasu mutuwa ta dabi'a kamar yadda kowane bawa yake rasuwa shi yasa al-Imam Adh-Dhahabi a cikin littafin shi na Tajridu Asma'is Sahaba sai ya saka sunan annabi Isa a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sun gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Isra'i da Mi'raj sannan kuma zai zo ya rayu a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga misdaqan lima qala nabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa laukanin Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa ma yana rayi babu abinda Allah zai karba a wurin shi illa yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nabi Isa tunda shi yana rayi in ya dawo duniya to abinda Allah zai karba a wurin shi kuma shi ne yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ina fata mun gane wannan jama'a to mallai ya ci gaba da cewa wal imanu qaulun wa amalun shi imani magana ce a kafin nan kan da manta daga cikin ayoyin da suke nuna cewa annabi Isa zai dawo kamar da malamai suka yi istinbadi akwai fadin Allah cikin suratul zukhruf wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'u wa innahu la'ilmun wasna karanta wa innahu la'alamun din ma'anarsa da kuma wallahi shi annabi Isa la'ilmun lis-sa'ati dawo shi duniya daya daga cikin manyan alamun tashin alkiyama ne haihuwar shi da aka yi ba uba alamar tashin alkiyama ne haka nan dawowar shi to dawowar shi ta fi zama alama mafi kusa mai nuna alkiyama ta kusa wa innahu la'ilmun lis-sa'a ko wa innahu la'alamun lis-sa'a duka ma'anar shi alamatu qurbis sa'ati Allah kuma sai da rantsi cewa innahu kuma lalle shi annabi Isa la'ilmun lis-sa'ati wallahi alama ce ta tashin alkiyama idan ya dawo fala tamtarunna biha kar ku dinga musu kuna gayya akan alkiyama wattabi'un kuma ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wani bangare ne na aya da ke cikin suratu az-zukhruf wallahu a'lam malam yace wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu kama ja'at al-khabar daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a akwai tabbatar da cewa imani magana ce da kuma aiki yazidu yana karuwa wa yanqusu kuma yana raguwa kama ja'at al-khabar kamar da yake a cikin hadisi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ko ahasinuhum khuluqa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi cikar imani cikin mu'minai sune ahsanuhum khuluqa, wanda suka fi kyan dabi'a. To kaga kenan dabi'a ai aiki ne, kuma gashi an ce wanda yake da dabi'a mai kyau shike da imani cikakke. Kenan wanda yake da dabi'a mara kyau yana da imani na kasashe kenan. Kaga imanin yana iya cika yana iya nakasa. Me ke cika shi? Wani aiki daga cikin ayyuka. Me ke nakasa shi? Rasa wani aiki daga cikin ayyuka. Wannan ma asali ne daga cikin usul wanda Ahlus Sunna suka saba da Murji'a a ciki. Murji'a su ne masu ganin cewa imani abu ɗaya ne dunkulalle, la yatajazza. Suna ƙaryata tajzi'in su, haka a gurinsu da imanin sahabbai da waliyai ɗaya ne da imanin sauran mutane gama gari. Da imanin mai tsoron Allah, da imanin wanda yake ɓatacce ko wanda yake fasiki duk ɗaya. Wannan magana ce wacce take mara inganci mummuna. Akwai da sushi da dama a cikin Qur'ani da Sunna waɗanda suke tabbatar da cewa lallai imani yana kakkasuwa, yana jazza'antuwa, kuma yana ƙaruwa, yana raguwa. Kamar yanzu wannan da aka akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wanda hadisi ne da Imamu Abu Dawud da Ahmad suka fitar da shi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, Allah ubangiji ya kara masa yadda. Shaykhul Albani ya inganta shi a cikin as-sahiha lamba hadisi na 751. To haka fadin Allah da yake inna akramakum indallahi atqakum, lalle mafi girma a cikin ku a wurin Allah shine atqakum. Kenan ashe ba kowa ne yake samun wannan siffa ba, domin siffa ce ta mufadala. Akwai wanda bai kai wani takawa ba, kaga kenan bai kai wani cikar aikin imani ba. Haka kalli hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a zagi wato wanda ya sha giya, yace har yanzu mumini ne, da irin hadisai makamanta haka wanda zamu ga mu ji wasu daga cikinsu. Asalin ma'anar imani malamai suka ce shine at-tasdiq. To anan ne su Murji'a suka tsaya iyanan, suka ce kawai at-tasdiq, amma wannan ma'ana ce ta lugha, kamar yadda ɗan uwa Annabi su suka ce wa ma anta bi mu'minin lana, kaga ai wa ma anta bi musaddiqin lana. Wannan ma'ana ce lughawiyya, ba za ka yadda da mu ba, ba za ka gaskata mu ba. Amma a shar'ance suna cewa al-imanu huwa qawlun bil lisani wa amalun bil arkani wa i'tiqadun bil janani, faɗa da baki da aikatawa da gaɓoɓi da kuma ƙudircewa a zuciya. Sai waɗannan ukun sun haɗu, sannan ake samun imani. Baki ya faɗa, sannan zuciya ta ƙudirce, gaɓoɓi kuma su aikata aikin da yake hukunta imani. Idan mutum ya samu haka, to ya samu wato imani. Duk sanda waɗannan gaɓoɓi suka yawaita ayyukan imani, bakin ya yawaita furta kalmar imani, zuciyar ta ƙara natsuwa wajen gazgata kalmar imani, to sai imanin ya ƙaru. Da gwargwadon ƙaruwar waɗannan ababe, gazgatawa da zuciya, faɗi da baki, da aiki da gaɓoɓi, da gwargwadon ƙaruwar imani, da gwargwadon raguwarsu, da gwargwadon raguwar imani. Akwai ayyukan da a cikin ayyukan imani akwai wanda bakin ne yake, akwai wanda zuciyar ne take, akwai wanda gaɓoɓin ne suke. Kaga baki yana yin aiki na kalmar shahada, zikiri, tuba, istighfari, tilawa, nasiha, faɗin alkhairi, duk waɗannan sa daga cikin ayyukan imani da ake yi da baki. Sannan zuciya tana yin aikin imani, gaskatawa, ikhlasi, tawakkuli, mahabba ta addini da wala'i da bara'i, duk waɗannan da zuciya ake yi. Sannan gaɓoɓi su suke yin ayyuka irin su sallah da azumi, aikin haji, jihadi, tadbirul munkar da sauran abubuwa. Kaga kenan duka uku, da harshe, da zuciya, da gaɓoɓi, duka suna yin aiki na imani. Wannan shine abin da ya tabbata daga ainihin malaman Ahlus Sunna. Akwai hadithin da shine madogara game da ainihin wato tabbatar da cewa lallai gaɓoɓi suna yin ayyukan imani. Kuma imani yana da gaɓoɓi da yawa ko rassa da yawa, shine hadisin shu'abul iman, wanda hadisi ne tabbatacce. Al-Imamul Bukhari da Muslim sun ruwaito shi daga sahabi Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, ko bid'un wa 60 shu'ba a'laha kalimatu ko qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha 'anil tariq wal haya'u shu'batun min al iman annabi sallallahu alaihi wasallama yace imani reshi ne 70 da wani abu ko reshi ne guda 60 da wani abu mafi girman reshen shine kalmar la ilaha illallah kaga aikin baki fada da baka mafi kasan su shine dauke datti daga kan hanya wannan shi kuma kaga aikin hannu ne aikin gaba ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake fada yace wal haya'u shu'batun min al iman sai ya sake kwatance kuma da wani aiki na zuciya ai kunya a cikin tunani da dabi'a mutum da yake da kunya kaga kowanne an samu misali da irin nashi ina fata muna ganewa da aka kalmar imani aikin baki ne kalmar maratul adha aiki ne na hannu al haya'u aiki ne na zuciya dan sannan akwai wasu ayyuka iri daban-daban malamai sun yi kokarin su lissafa shu'abul iman malamai da dama sun yi wannan ibnu hibban yayi wannan har yake ba da labarin cewa ya ware na cikin alqur'ani ya ware na cikin hadisi sai ga sun wuce yawan 70 da wani abu yace sai zo sai gwama su wuri guda sai ga akwai repetition wani an faɗe shi a alqur'ani wani an faɗe shi a hadisi da haka sai ya mai da su ɗaya ɗaya ya cire takrarin karke ya fidda shu'abul iman guda 79 wannan da ibnu hibban yake haka ibad labari da kanshi sannan sai kuma al-imamu al-bayhaqi abubakar al-bayhaqi Allah ya kara mashi rahama wanda shine ke da littafi shahararre mai sunan wannan hadisin shu'abul iman wanda shi kuma ya lissafa su kala daban-daban ya ta kawo hadisai da maganganun salaf waɗanda suke tabbatar da su an samu nashi sun kai har wajen 90 akwai waɗanda suke suna da alaka da ayyukan zuciya kamar yadda malamai suka lissafa akwai akalla guda 24 ayyukan imani waɗanda ake yi da zuciya dangin su kalmar shahada din da zikiri da tuba da sauransu akwai wanda suke wato ayyuka ne na kudircewa kenan da tsoro da kauna da sauransu na harshe sune irin karatun alqur'ani zikiri da muka yi misali da su wanda aka ce sun kai kamar guda 7 waɗanda da harshe ake su akwai kuma ayyukan hannu da sauran gabobi wanda su suka fi yawa anan kuma sai da aka lissafa ayyuka kamar guda 38 dangin sallah dangin kaza da sauransu akwai wanda suke da alaka da alittiba biyayya ga Allah biyayya ga iyaye biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ga shuwagabanni da sauransu akwai akalla guda 6 akwai wanda suke da alaka da alakar mutane da junansu wato alaka ta makwabtaka alaka ta zumunci alaka ta kasuwanci da irin abin da aka faɗa na rangwame a kasuwanci kau da kai ga wanda ya cutar da kai haƙuri ya biya wanda suke da alaka da mu'amala tsakanin mutane su kuma akalla guda 17 su ne aka lissafa aka samu akalla 92 wanda su ake sa rai wannan duka yake ne malamai suka dinga yi da tattaro wai su wane ne shu'abul iman su wane ne rassan imani din ina fata mun gane wannan to wannan hadisi shine madogara da ake dogara da shi wajen tabbatar da haka kuma aikace ana iya ganin waɗannan ayyuka a haka sannan nassoshin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna yuwar karuwa ko raguwar imani irin faɗin Allah da yazdadu imanan ma'a imani fazadahum imanan haka irin ire-iren su fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ko da ire-iren su irin waɗannan da suna nuni a ƙarara cewa imanin yana iya ƙaruwa yana iya raguwa kamar waɗannan hadisan da na yi kwatanci da su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku tsine ma wanda ya sha giya a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo mishi wani bawan Allah ya sha giya ya sha ta ɗaya an mai haddi ya sha ta biyu a sake mishi haddi ya ƙara sha da aka musu sahabbai suna zage shi suna tsine mai albarka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku tsine mai albarka lalle yana da imani hayin shi kaga ya nuna cewa imani shi bai kai imanin shi ba isa suka yi tunanin cewa ba shi da imani amma asalin imani na tare da shi su waɗancan murji'a sai suke cewa ko dai mutum na da imani ko bai da shi kawai babu yadda imani zai rabu ko ya karu ko a ce wai imani aiki na ƙara shi ko yana rage shi
suka yi hujja da irin hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ai ga shi Annabi ya ce mai zina a san da yake bai da imani, mai sata a san da yake bai da imani, yawan da cewa kafiri ne kenan shi. Malamai suka fassara musu cewa ba haka ake nufi ba, ana nufin la yazni zani hina yazni wa huwa kamilul iman. Mai zina san da yake yin zina ba shi da cikakken imani, shi sai ya yi zina, imanin shi ne ya ragu ya ragu. Aka ce musu wannan hujja ne alaikum, imanin ne ya ragu, amma yana da aslul iman. Shi yasa da sahabbai za su zagi wancan da shaki a Annabi ce ku zagi shi, kar ku taimaki shaitan akan dan uwanku. Ina fatan mun gane wannan. To akwai dai nasoshi da dama wanda suka zo da irin waɗannan ma'anoni wanda suke tabbatar da haka. Abin da ke ƙara imani a takaice sai a ce shine wato ƙaruwar ayyukan kirki. Abin da ke rage imani shine ƙaruwar ayyukan banza da kuma raguwar ayyukan kirki. Idan mutum ya ƙara aiki na banza to sai imanin shi ya ragu, idan mutum ya ƙara aiki na imani sai imanin shi ya ƙaru. Wannan shine abin da malamai suka karrara a cikin wurare da dama wanda za ku gansu mabusa a cikin littafin Ibn Taymiyyah da fatawoyinsa, haka a cikin rubuce-rubucen malamai na aqida da littafin irin su sharh usul i'tiqadi ahli sunna wal jama'a na al-lalakai, littafin ainihin wato as-sunna na Allah na sharh sunna na Barbahari, littafin ash-shari'a na al-ajuri da makamantansu. Allah ya samu dace. Malam yace wa man taraka as-salata faqad kafara wa laysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa as-salata man tarakaha fa huwa kafirun wa qad ahalla Allahu qatlahu. Malam yace wa man taraka as-salata faqad kafara, wanda duk ya bar sallah to ya kafirta. Wa laysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa as-salata, babu wani aiki cikin ayyuka wanda barin shi yake matsayin kafirci in banda sallah. Man tarakaha fa huwa kafirun, wanda ya bar sallah to kafiri ne. Wa qad ahalla Allahu qatlahu, Allah ya halasta a kashe shi. Wannan tana daga cikin wato mas'ala sananniya a gun ahlus sunna wal jama'a, shine wato hukumu tarikus sala, hukuncin wanda ya bar sallah. Shin idan mutum ya bar sallah shikenan ya zama kafiri kai tsaye ko koyaya ake ciki? Abin da yasa sallah ta samu wannan matsayi, saboda ita sallah Allah subhanahu wataala ya kira ta da suna imani. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanan ay salatakum ila albaytil maqdis, kenan kamar yadda yake tabbatacce a cikin hadisai da suka fassara wannan aya, kamar yadda zaka gani al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya kawo su da aka juya al-qibla sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah ba zai wulakanta imaninku ba. Wato sallolin da kuka yi ko kalli baitul maqdis, yanda da aka juya aka ce a kalli Ka'aba to ba ku yi asarar su ba, sawa'un ku da kuke raye da kuma wanda suka mutu kafin ai wannan canjin. Zaka malamai suka ce kenan ita sallah ita imani ce. To mutum ya bar imani me sunan shi ya zama kafiri? Da kuma hadisai da suka zo karara karara, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi bayani akan kafircin wanda ya bar sallah, kamar hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkus salah. Wannan yana cikin sahih Muslim. Lalle tsakanin mutum da tsakanin imani da kafirci shine barin sallah. Haka nan akwai riwayar Buraida wadda take cikin sunan da Tirmidhi da kuma ainihin wato Nasa'i da Imam Ahmad ibn Hanbal, da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'adu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Abinda ke tsakankaninmu da tsakankanin sauran mutane shine sallah, wanda duk ya batta ya kafirta. Kaga waɗannan hadisai sun zo karara game da bayyana kafircin wanda ya bar sallah. Da haka sai malamai suka yi ruku da zahirin waɗannan hadisai, suka ce wanda ya bar sallah ya kafirta. Babu shakka sallah ita ce ibada mafi muhimmanci daga cikin ibadojin musulunci bayan kalmar shahada. To sai kuma aka samu wasu malamai su kuma ba su goyi bayan wannan ba, kamar yadda Bagawi yake faɗa a cikin sharhus sunna. Wannan mas'ala ce da ɗan iya tsohuwa, saɓani ne tsoho a cikin mas'ala ta ainihin ilimi, kuma har yanzu da muke raye akwai shi tsakanin malamai. Kamar yadda malamai suke ishara cewa kai tariqus salati, kai musulmi wanda baka sallah kullum, ya ishe ka kasancewa kana cikin tsaka mai wuya a ce tsawon shekaru fiye da shekara 2000 malamai suna sabani akan wai mai ma matsayin ka tukunna kana musulunci ko baka ciki ko yanzu ne a ce misali kana da tashari'a wanda abin da ke rubuce shi ne rataye kaza amma lauyoyi da alƙalai da kotu mataki mataki ana ta tattaunawa akan ko ka cancanci rataye nan ko baka cancanta ba wannan kadai ai shi ka tashi hankali baka san meye outcome din abin da zai je dawo ba kaga abin da ya dace da kai kawai ya kai musulmi ka tuba ka dinga yin sallah kamar yadda Sheikh Ibn Jibrin yake faɗa a cikin taliqinsa ga girtin Bahawiya yake cewa abin mamaki muna samun labarin cewa akwai musulmai da dama wanda suke rayuwa ba sa sallah shi labari yake ji wata kida saboda inda yake rayuwa akwai addini sosai kaga mu ko nan muna gani akwai musulmi da dama waɗanda ba sa yin sallah wani bai yin sallah sai juma'a da idi wato sallah kawai ta biki ya damu da ita duk juma'a zai wanka ya sa sutura mai kyau ya tuko mota sai ya zo ya sallar juma'a idan ya je aje wannan da duma da charbi to sai kuma Allah ya kai mako mai zuwa duk idi karama ko babba sallah nan ma zai yi sallah amma waɗannan sallori da aka saba kullun asuba azhar al-asr magharib isha musulmi ne sunan shi musulmi ya yadda akwai lahira ya yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma baya yin shi akwai musulmai da yawa da suke irin wannan ta'annutan Allah ya tsare mu Allah kuma ya shirye mu ga baki daya to irin wannan musulmin shine mahallin sabanin wai shi yana nan a musulmi ko ko barin sallan nan da yayi shikenan ya fice fit daga musulunci shine Imam al-Baghawi a cikin Sharh as-Sunnah cikin mujalladin ta na farko yake cewa ikhtalafa ahlul ilmi fi takfiri tariki salati al-mafruda amdan malamai sun yi sabani game da kafircin wanda ya bar sallar farilla da gangan yace fa zahaba ibrahim an-nakhai wa ibn al-mubarak wa ahmad wa ishaqa ila takfiri wadannan malaman ibrahim an-nakhai da abdullahi dan mubarak shaykhul islam da ahmad ibn hanbal kamar yadda muka ji anan kenan da abokin sa ishaqa dan rawiya duk wadannan malaman suka ce kafiri umar dan khattab kuma shi yake cewa la hadza fil islam liman taraka as-salah kamar yadda yake a cikin kissar rasuwarsa lokacin da aka ji masa wannan rauni ya faɗi wannan kalma yake cewa la hadza fil islam liman taraka as-salah ya aika da wasiqa zuwa ga gwamnonin shi kamar yadda yake cikin muwadda yace lalle ku tsaye da sallah abinda na tura ku ku yi mutane shine ku gyara musu addinin su kafin ku gyara musu duniyar su da haka Umar dan Khattab ya baiwa gwamnonin shi magana da jan kunne akan cewa sallah ita ce abu na farko da yake so su tabbatar kafin su tabbatar da tsaro ko samar da makarantu ko asibitoci ko hanyoyi ko kiwon lafiya ko noma da kiwo ko samar da taki da ruwan noman rani da duk wani abu da shugabanni suke ganin za su samu da mutane wai da ganin cewa za a mora rayuwa za a samu ruwan demokradiya a raba musu basussuka a raba musu babura duk wannan a wurin Allah bai kai muhimmancin shugabanni su tsaya da mutane sallah ba ma'ana su tabbatar da cewa mutane suna yin sallah kullun so biyar a cikin jami a wurin Allah duk wancan bai kai muhimmancin shi ba idan aka tsaya da sallar to sai waɗannan abubuwan su tsayu in akai sawarwari da sallah to di yadda aka kai ga ana son waɗannan su tsayi ba za su tsayi ba wannan shine tsarin da Allah sunnar da Allah ya tsara wannan rayuwa shi zaka ga abubuwa suke sururuce mana saboda ba ma kula da tsayi da sallah kowa sallah sai in ya ga dama yake ma'ana sai in kai ne ka so kai zaka ba wai idan baka in baka yi babu wanda zai hukunta ka babu wanda ya damu da baka yi ba kana so zaka yi kai in baka son yi ka bari babu wanda ya damu da sai kai to wannan shine tsautsayin da muke rayuwa a cikin Allah ya tsare mu al-Imam al-Baghawi ya ci gaba da bada labari yana cewa wa qala ibn mas'ud tarkuha kufr ibn mas'ud yace barin yin sallah kafirci ne Abdullahi dan Shaki yake cewa kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayru as-salah ma sahabbai sun kasance babu wani abu wanda suke ganin cewa barin shi kafirci ne in ba sallah ba ma'ana ba kai azumi ba ba sa ganin ka kafirta in ka ki zuwa aikin haji kana da kuɗi ba sa ganin ka kafirta in ka ki zuwa jihadi ba sa ganin ka kafirta duk sauran ayyuka waɗanda suke na wajibi in baka yi su ba ba a ganin ka a matsayin kafiri sai dai a ganin ka a matsayin fasiki mai saban Allah mara daraja wanda bai san ciwon kanshi ba amma ita sallah da zaran ka batta to za a maka kallon kafiri ya ci gaba da kawo bayani cewa wasu malamai kuma sun tafi akan cewa a ba wai mujarradin barin sallah bane kafirci sai wanda ya batta alhalin yana jayayya akan wajabcinta wanda ya batta wanda an ci mishi me yasa baka sallah ce wallahi dai shedan ne kawai wallahi ko kuma yanayin ayyukan namu ne kasan abubuwa sun mana yawa kai baka yadda sallah wajibi ce a na yadda mana aini musulmi ne to wannan yana nan a musulmi mai sabo amma wanda yace shi bai yadda da ya sallah ba shi bai bi dokar Allah ba zai sallah ba suka ce wannan shine kafiri masu irin wannan hukuncin masu wato irin wannan sune dayar ra'ayin kira kamar yadda ya fara Hammad dan Zaid da Makhul da Malik da Shafi'i suka ce dukan su suka ce wanda ya bar sallah daya yake da wanda ya rida daga addinin musulunci kashe shi rai haka nan az-Zuhri yake cewa da shi da malaman Hanafiya su kuma suka ce ba za a kashe shi ba amma za a kama shi a kulle shi har sai ya tuba yayin sallah kamar yadda ba za a kashe wanda ya bar azumi ko ya bar aikin haji ba to a wannan zamanin daga baya kuma haka aka sake yin wannan sabanin manyan malamai a wannan zamanin irin su Ibn Baz da su al-Uthaymeen da makamantansu musamman malaman kasar Makka da Saudi Arabia suna tafi akan wannan fatawa wadda take tace mafi shaharan fatawa a madhabin Hanabila an samu al-Imam as-Sakhawi a shekarun baya yana da gaske wanda suke cewa tarikhus salati bai kafirta ba a wannan zamanin da muke rayuwa kuma malamin da yafi shahara da wannan fatawa ta ganin cewa wanda ya bar sallah ba kafiri bane shine Ash-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi wanda wannan ya ja aka samu wasu ƴan tsagera suka tuhume shi da irja'i da cewa shi murji'i ne Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaihi ya kafa hujja ne da wani hadisi wanda ke cikin littafin Sunan ta Ibn Majah da kuma littafin Al-Mustadrak al-Sayyi'aini na Al-Imam wato Al-Hakim an-Naisaburi daga Huzaifatu dan Yaman Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadrusu al-islamu kama yadrusu washyu thawbi musulunci zai kode ya dashi kamar yadda zane dake jikin tufafi yake kodewa yau da gobe saboda wanki da shanya da rana da makamantansu annabi yake cewa hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun har sai an wayi gari babu wanda ya san wani abu mai suna sallah ba wanda ya san wani abu mai suna azumi ba wanda ya san wani abu mai suna aikin haji ba wanda ya san wani abu mai suna zakka za a wayi gari duk waɗannan abubuwan ba wanda ya san su annabi yace wal yusra ala kitabillahi fi lailatin kuma cikin dare za a wayi gari an tafiyar da littafin Allah fala yabqa qawaisu minan nas fala yabqa zai wayi gari babu sauran alqurani sai dai wasu mutane cikin mutane za a samu ash-shaykhul kabiru wal ajuz mutumin da ya tsufa tsoho da kuma tsohuwa suna bada labarin irin labarin kunne ya girma kaka ya kununa suna cewa adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalima mun riski dai iyayenmu akan wannan kalma ta la ilaha illallah fa nahnu naquluha da haka kuma muke fadi abinda ya tsora a cikin musulunci kawai shine wasu tsofaffi wanda sanda suke yara sun sani cewa iyayensu na fadan kalmar la ilaha illallah to sune za su dinga ba yara labari ma'ana bayan sun tsufa sai su ma su dinga baiwa yara labarin cewa da dai mun san iyayenmu suna fadan la ilaha illallah sai wani cikin masu saurare ta bai Huzaifa la ilaha illallah na zata amfane su Huzaifa yace zata amfane su yace anya ko yace zata amfane su suka haka haka shi uku kaga Huzaifa da kanshi rawul hadisi na tabbatar da cewa lalle la ilaha illallah zata mu wadannan mutanen amfani a lokacin da ba sa yin komai sai ita to Ash-Sheikh Al-Albani sai amfani da wannan hadisin yace to ya nuna cewa ga wasu mutane ba sa yin sallah basu ma santa ba amma kuma har yanzu musulmai ne su su wadancan malamai suka ce ai wannan da bambanci ai ba su santa ba shi yasa ba sa yi waye sanin shi ka cewa inda sun santa sannan ba su yi ba hukuncin su zai zama ɗaya da waɗannan. Yanzu ana maganan waɗanda sun san da sallah kuma ana yin ta, kullun ana kiran sallah suna ji ana hayya alal salah hayya alal falah, ba za su zo su yi ba. Waɗannan su ake magana a kansu, ba waɗancan ba. Wancan wata ƙadiyya ce khasa, an yi rikici sosai a kan wannan matsala. A Sheikhul Albani Halu Tafi ya rubuta musamman hukumu tarikis sala, sannan ya yi laccoci, ya amsa tambayoyi, ya yi maganganu iri daban-daban, an maimai da martani shi ma ya mayar. Kamar yadda muka ambata, wannan saɓani na malamai ba ka rasa su da saɓani a kan matsala. Amma kai yanzu a matsayinka na musulmi, abin da ya kamata ka shiga taitayinka shi ne ya za a yi ka tsira daga wannan fitina. To shi ne ka tsayi da sallah ka dinga yin ta kullum. Duk in ka ji an ce hayya alal falah, ku taho zuwa ga tsira, ka dinga tuna cewa to tsira ake kiranka, in baka zo ba kana cikin halaka kenan. Sai ka je kai sallah ka tsira. Wannan shi ne kai abin da ya fito da kai. Wannan rikici na malamai ba da kai suke ba, da junansu suke. Kar ka ce to ai shikenan, amma yi saɓani. Wasu ma suna ganin ba kafirci ba ne, da ka ci gaba da shagalta za ka shiga haɗari mummuna. Hatta wanda suka ce ba kafircin ba ne, ai ba su ce daidai ba ne, zunubi ne babba wanda kuma halaka ce. Saboda ranar alkiyama kuma abinda za a fara lissafawa daga cikin ayyukan farilla, kamar yadda muka ji a darasin da ya gabata, shine za a fara lissafa sallarka. In ta cika ka tsira, in bata cika ba akwai haɗari mai girma a gabanka. Ina fata mun gane wannan. Da haka ƴan uwa musulmi, ina wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa cewa mu tsaye da sallah jama'a, musamman a mu maza wanda take a kanmu wajibi tsaye da ita a jami'i. Wajibi ne mu je sallar jami'i, wajibi ne mu tsaye da sallah a cikin mutane, kamar yadda Allah yake cewa warka'u ma'ar raki'ina, ku yi sallah tare da masu yin sallah. Shi ne ma'anar warka'u ma'ar raki'i, ma'ana kar ka dinga yin sallah kai kadai, in dai ba wani uzuri ko larura ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin sallah shi kadai, la safaran wala hadara, ko a halin tafiya ko a halin zaman gida da cikin jama'a yake sallah. Haka kuma ya koyi da sahabban shi cikin jama'a suke yin sallah. Yana da fa'ida, yana da tabbas lada mai girma da samar da haɗin kai da cigaban al'umma musulmai. Tsayi da sallah, da zaran al'umma sun daina tsayi da sallah sun shiga cikin garin hasali ma, ya halasta a kai musu farmaki a yaƙe su. Idan aka zo gari aka ji cewa ba a kiran sallah, ba a tsayi da sallah, ko da a ce suna yin sallah ɗaiɗai wasu, to za a yi kai musu farmaki. Ina fata mun gane wannan. Da haka wanda duk ya san bai yin sallah ya ji tsoron Allah, ya kama sallah gadan gadan. Za ka samu musulmai da dama kamar yadda muka ambata, ƴan boko da ƴan kasuwa da ƴan gareji da ƴan yawon duniya da ƴan dandi, ga su nan iri daban-daban. Ba sai ka tarar mutum bai fa yin sallah ba, za a kira azhar ba zai yi ba, a kira la'asar ba zai yi ba, dama ka ai maganar asuba da isha. Waɗannan ma da ake cikin mutane, wani sai in ya ga ana cikin mutane kada a gane shi, sai yayi irin abin da mata suke cewa sallar gidan buki. To su ma mata, ƴan uwa mata, su ji tsoron Allah. Akwai mata masu sakaci da sallah sosai, kaga ku mata Allah ya muku rangwame na cewa a wata kina samun sati guda da baki a sallah, kina hutawa in ba kina cikin halin wato yanayi wanda baki a haila ba. Wata mata yin haila regularly, wata kuma kamar mai ciki takan dade tana sallah, wata za ta yi wata tara kenan tana sallah. Sai kaga kamar abin, sai kaga kamar an cuce ta ko, wato ta dade tana sallah bata samu hutu ba. Ala ayi halin dai ku dage ku dinga yin sallah da zaran lokaci yayi. Lokaci yana shiga ki sallaki, ki huta. Ku kalla jama'a, yanzu kun ga azumi an ɗauke wa mara lafiya, an ɗauke wa matafi, amma sallah ba a ɗauke wa mara lafiya sallah ba, ba a ɗauke wa matafi sallah ba, sai dai aka mishi rangwame yana iya yi ko da a kwance ne, ko da da ima'i ga mara lafiya. Aka yi matafi rangwame aka ce yayi kasu, amma ba a ce kai yayi ba, babu zarafin da zaka shiga kana musulmi a ce a ɗauke maka sallah, sai dai kawai in baka cikin hayyacinka. Hatta a yaƙi, ana cikin yaƙi ana sallah, in an samu halin yi a yi, in ba a samu ba ko da da ima'i. Sannan in mata kai ga musulmi ya rasa tsarki, zai yi sallah ko babu tsarki, ko da a ce yana da sansulul bauli, ko yana da ciwo a duburarsa wanda bai iya riƙe tusa, ko kuma yana wani wuri wanda bai da tsarki, kamar mutumin da aka kulle shi a sel na 'yan sanda misali, ko a gidan yaro ko wani waje mai kunci ko yaya ne sai yayi sallah babu wani uzuri da za a ce an barka ka daina sallah sai dai in ka mutu ina fata mun gane wannan saboda muhimmancin sallah haka nan aikin haji dama shi bai haukan kowa ba sai wanda ya samu iko da mun tsaba abinku haka nan zakka sai wanda yake da dukiya amma sallah idan mutum ya musulunta yanzu da muke magana karfe 9 na safe to dole ne ya azhar an juma'a idan rana ta yi zawali koda a ce kawai zai kabbara ne ya shiga cikin musulmai bai ma san abin da yake faɗa ba ma'ana a ce daga yanzu zuwa azhar an yi kokarin koya mai sallah bai koya ba ko ba za a ce to shikenan sai ka koya ba sai ya iya abin da ya iya wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin sallah ko ta yaya da haka musulmi yayi kokari ya kiyaye sallah wannan shine tsirarsa wannan shine gatansa wannan shine tambarin cewa shi musulmi ne Allah ubangiji ya sa mu gane sannan shi sa kaga musulunci ya kwaitar akan koyar da yaya sallah da tsayawa tsayin da kaka tabbatar iyalanka suna yin sallah da Allah subhanahu wataala yake cewa wasbir alaiha wa'mur ahlaka bis-salati wasbir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah sannan kuma ka tsayi da sallah din ka hakura wajen tsayi da sallar da wajen ba su umarni su sallah yana daga cikin sakacin da galibin mu kuma muke da shi shine sai ka zo kai sallah baka tabbatar iyalanka a gida sun yi ko ba su ba mai gida ya tashi da asuba ya fita sallah asuba bai tabbatar da yaran shi suna sallah ko ba sa yi samarin da ke kwana a dakuna ko zaurika ka tashi su sallah ko baka tashi su ba kai dai ka tsallaka su ka tafi kai sallar ka dawo mata a cikin gida sun yi ko ba su yi ba wannan kuma shi ma kuskure ne wajibi ne kowa ya tsayi da sallah sallah ita ce tambari na farko na addinin musulunci ina fata mun gane wannan to sannan sai malai ya ci gaba da cewa babu wani aiki wanda in ka bar shi ka yarda in ba sallah din ba ita ce kadai ake da wannan matsala akan ta in ka bar azumi ba za a ce ka yarda ba in ka bar zakka ba za a ce ka yarda ba sai in ka yi juhudi ka karyata ka ce ba za ka yi ba baka yarda ba kamar yadda sayyidina Abubakar ya yi wadanda suka karyata din nan sannan wa qad ahallallahu qatlahu wanda ya bar sallah Allah ya halasta a kashe shi wannan ya halasta a kashe shi ba wai mutanen anguwa ne za su kashe shi ba ko ustazai ko masu zafin kai ba a'a shugaba ne zai kashe shi ko kuma wakilin shugaban alkali ko wani na'ibin da shugaba ya sanya shi akan wannan aiki shine idan ya bincike ya tabbatar da wani ya fa daina yin sallah gaba daya ya bar sallah an mai nasiha an mai jan kunne an kama shi an takura shi sai yayi ya ke yi to wannan jinin shi ya halasta za a iya kashe shi babu ainihin wato bai da hurma ta a bashi ya rayu sauran zinubai waɗanda mutane suke yi ba a kashe su don su ba a kafirta su don su domin Allah subhanahu wa ta'ala yana iya gafarta musu kuma yana iya shirye su daga baya kamar yadda muka ji hadisai da suka ambaci haka mun ji su a baya waɗanda suka ambaci cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana iya ya samo wa da mutum yanayi na tuba kamar irin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi kitabuhu fa ya'malu bi amali ahli janna fa yadkhulaha dayan ku yana iya zama yana aiki irin na ɗan wuta amma can a cikin zaban Allah dan aljanna ne shi to da haka in ya kusa da wuta sai kuma Allah ya aikata ya aiwatar mishi da littafin nashi sai juya zuwa aiki na aljanna sai kuma ya ainihin wato ya ainihin mutu ya shiga aljanna Allah ubangiji ya gafarta mana gaba daya za mu saurara a wannan gaba sai kuma mu sake shiga darasi na gaba wato na shida kenan insha Allah saboda ƙuran lokaci فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله